daga muryar Amurka a Washington DC. Barka masu sauraro da warhaka. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar mu ta VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma su tashoshin da zangon FM a Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma san kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Zara Aminu Fage tare da ni Amina Buhari Auna. Duk ranar Alhamis, shirin yau da gobe na magana ne akan kiwon lafiya, inda a yau ma 4 ga watan Yuli na shekarar 2019 za mu yi magana ne akan cututtukan da ake samu ta hanyar jima'i da muhimmancin zuwa asibiti.
Wasu za su ce man shekara 15 da ya wuce na ga abu fa ya fito a bakin zakarina, amma ban duka wani abu bane, ko kuma ya ce na sha magani amma ban sha sosai ba yanda ya kamata da sauransu.
Kin san cewa a kowace shekara miliyoyin mutane na kamuwa da cututtukan da ake samu ta hanyar jima'i. Shi yasa wakiliyar sashen Hausa Hawwa Umar ta tattauna mana da ma'aikatan lafiya, kuma za mu gayyato muku likita domin ya yi mana ƙarin bayani akan waɗannan cututtukan da hanyoyin da ake kama su da kuma yanda za ka kare kanka daga
ku. Kanku masu saurare, za mu buɗe muku layin wayarmu domin ku kira ku yi tambaya ga likita. Lambar da za ku kira ita ce 1-202-205-2655. Kada a manta sai an saka alamar ƙari a farko, wato plus.
To jama'a, amsar mu ta farko a yau.
To za mu fara da amsoshin tambayar da muka yi muku a shafin mu na abota, inda muka ce kuna ganin mutane na daukar matakan gaggawa akan cututtukan da ake dauka ta hanyar jima'i, ga kuma yadda kuka amsa mana.
To zare take mun afuwa, sorry nake in karantowar amsoshin tambayar masu sauraron mu a yau. Amma dai amsar mu ta farko a yau ta fito daga wurin Mansur Almugumel, inda ya ce yau da gobe gaskiya karancin wayewa da rashin ilimi shine yake sa mutane ba su daukar matakai cikin hanzari wajen kare kansu. Ku tashi lafiya.
Sai Isa Bakaniken Waya Saddam, inda ya ce salam VOA Hausa. Yau da gobe gaskiya mafi yawan mutane ba su da kokarin daukar matakin gaggawa akan waɗannan cututtuka.
To sai kuma amsar haɗin gwiwa daga Dauda Hudu Unguru tare da Adamu Muhammad Mai Nasara da Ibrahim Musa Wada, inda suka ce salam yau da gobe. A zahirin gaskiya yawancin mutane ba su daukar matakan gaggawa akan cututtukan da ake dauka ta hanyar jima'i kamar su sida ko AIDS, domin kuwa sai ma cutar ta ci karfin su sannan suke zuwa asibiti. Ku tashi lafiya.
Sai amsar Shehu Adamu Rijau, inda ya ce gaskiya dai da sauki. Za mu ce domin mutane ba su cika kula da yin hakan ba, sai kuma mutum ya dauki cuta sai ya dawo yana cizon yatsa, rigakafi dai aka ce yafi magani.
To sai kuma amsar Adamu Abubakar Bajoga da Babba Haruna Bajoga, inda suka ce gaskiya akwai wannan matsala, amma fatan mu dai Allah ya sa mata suna kiyayewa, amin. To ai Malam Adamu da Malam Baffa, wannan ciwo ne da kowa ke samu, bai san namiji ba bai san na mace ba. Wannan fadakarwa muke yi don kowa ya ji.
Haka ne. Sai Sulaimanu Abdu Hamani, inda ya ce amsata a nan ita ce gaskiya mutane ba sa daukar matakin gaggawa, domin yawanci mutane tsoro ne ma yake hana su je asibiti domin a duba lafiyarsu.
Kwarai. To sai kuma amsar Muhammad Awwal, inda ya ce ban yi aure ba tukunna, idan nayi zan ba ku amsar tambayanku, ku huta lafiya. To Malam Awwal, ai ko baka yi aure ba za ka iya ba mu ra'ayinka, amma dai ba komai.
Sai amsar Mansur Baba Wuro na Fada, da Alhaji Baffa Kawu Elda da Tasiu Ismail Zita Guzaki. Inda suka ce salamu yau da gobe ba ma ganin mutane suna daukar matakin kariya da irin wannan cuta.
To Zara kin karanto mana amsar mu ta ƙarshe kenan a yau. Mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyin mu. Yanzu kuma bari mu je ga wakiliyar sashen Hausa Hawwa Umar akan tattaunawar da ta yi mana da ma'aikatan lafiya.
Masu sauraro barkanku da wannan lokaci tare da ni a wannan zaure akwai kwararren likitoci a bangaren mata wato Dr. Idris Muhammad Liman da kuma Dr. Suraiya Awwal Suleiman dukansu suna aiki ne da babban asibitin tarayya dake Abuja wato National Hospital. Da farko likita zaka yi mana tsokaci akan cututtukan da ake samu kuma ake iya yada su ta jima'i wato sexually transmitted infections.
Akwai cututtuka da dama da mutum yake iya kamawa ta hanyar jima'i da wani wanda yake da wannan cutan, shi yasa ake cewa sexually transmitted infections. Akwai su kala-kala da wanda ya kamu da shi ya danganta da wani kala ne ya kamu da shi da kuma nuni na wannan ainihin kwayoyin cuta da ya kamu da shi. To in bacteria infections ne akwai su kaman bacteria vaginosis, akwai Neisseria gonorrhea wanda ake cewa gonorrhea da sauransu. Kowanne yana da hanyar nuni daban-daban amma yawancin su nunin su shine ana iya samu yoyon mara wato wasu ruwa fari ko cream aka ya ta fitowa ma mace da kuma kaikayi gaban mace da sauransu. Wannan kuwa zai iya faruwa a namiji ma sai ya ji kaikayi a zakarin shi ko kuma ya ji ruwa na fitowa kuma ba fitsari ba fari-fari aka. To amma yawanci a bambanta daya daga jikin daya shine sai mutum ya je asibiti aka yi gwaji sannan a san cewa ga wannan kaza ne shine ainihin damuwa sannan ayi maganin shi. Akwai wasu kuma da su ba bacteria ne kwayoyin cutan da yake haddasa su ba kaman su virus. To idan wannan ne kuwa ya danganta ta wani irin virus ne ya kamu da shi. Akwai wasu da ba za a ji kome a jiki ba sai kawai kayi gwaji ka zo asibiti a garin gwaje-gwaje sai doktoci su yi gwaji a gano shi kaman human papilloma virus. Amma akwai wasu da ko ba yi gwaji ba wani damuwan shi ma zai iya kawo mutum asibiti kaman herpes simplex saboda za ka ga kurareje a wajen gaban namiji ko gaban mace kuma kurarejin yana da zafi musamman kafin ruwan kurarejin su fara fashewa. To idan kuma ruwa ya fashe sai ka ga kurarejin ruwan da ya fashe duk su hade su zama irin ciwo baki daya a guri daya kafin ya warke za a iya samun ciwo. Wannan ma zai iya kawo mutum asibiti cewa ga damuwa na a gwada a san cewa wannan herpes simplex ne wanda is sexually transmissible. Akwai wasu kuma da damuwan daban yake domin akwai wasu sexual transmitted infections da ba a cikin gaban mace ko gaban namiji zai kawo illarsa ba kaman kwarkwata. Kwarkwata yana kamawa a ta hanyar jima'i kuma zai zauna wajen gaban mutum wajen gashin nan sai kawo damuwan kaikayi da sauransu ko kuma wanda ake cewa scabies. Scabies zai iya zama contact
sexual
kazuwa saboda contact na wanda yake da wannan scabies wanda ba shi da shi ya kama ta hanyar jima'i. A takaice dai wayannan ne su ne wanda zan iya ambata. Akwai yawancin su da dama da inda akwai lokaci za mu iya dauke shi daya bi daya mu yi bayani akai.
Farkon ma bayanin ka shine idan mutum ya kamu da irin waɗannan cututtuka zai ga ruwa, wannan kamar shine alama ta farko. Shin ruwan nan kana fara ganin shi alamun cewa ba lafiya kenan ko kuma zaka iya ganin ruwan amma kuma ba wai wata cuta ka ci karo da ita ba?
Eh to akwai ruwan da ba na cuta bane kaman a tsakiyan wankin na mace akwai secretions wanda normal ne kuma in ya fita zaka ganshi yana da yoki-yoki in ka sa shi tsakanin hannu babban yatsa da na makusa da shi zaka iya ja shi kaman kubewa. To wannan yana nan lokacin ovulation to wannan ba damuwa bane amma idan yayi yawa kowane lokaci kuma yana nan da kuma wasu damuwa kina jin kaikayi wayannan ruwayen suna fita kuma kina jin kaikayi ko kuma kina fita in kin sadu da namiji and da namiji kina jin ciwo to ya zama damuwa ya kamata a duba a bambanta shi daga wanda ba na rashin lafiya ba.
Dr. Sarayya, bari in dawo kanki. A cikin cututtukan nan da likita yi mana bayani, kamar wani iri ne mutane suka fi kamuwa da shi?
Yawanci dai wanda aka fi samu ana gani din yawanci na bacteria din ne, yanda Dr. Liman yayi bayani. Su yawanci zamu ga mata za su zo da yoyon mara din, kuma wannan yoyon mara din yana da wanda warin shi daban ne ma. Ita kanta za ta gaya maka, a ina jin wari kaman rubabban kwai, ina jin wari kaman kifi, yana fitowa kuma da yawa, kallon shi ba fari ba, kuma ya zama na kaman ruwan madara, kuma yana wari kuma ga kaikayi, kuma yazo ya yi kauri kala-kala dai. Kowanne kuma wannan yana da dangantaka da irin bacteria da yake causing din shi. To yawanci gaskiya bacteria ne ake gani. Don sauran kaman na virus din, kaman na human papilloma virus da yayi magana, ba lalle bane mace ko namiji misali ya samu, yawanci ma mata ne. Sai nan gaba an ja shekaru sun ja tukunan macen za ta iya zuwa asibiti aka yi gwaji, akwai abin da ake kira cervical cancer, jeji na bakin mahaifa. Shi wannan human papilloma virus ake shine kwayan cutan da namiji yake iya ba na mace, ko da yana da mata biyu ko uku misali, ya ba wata na mace, ita kuma ta rike a jikinta baya nunawa shi dama, sai dauki tsawon shekaru sai fito kaman jejin bakin mahaifa. To wa'annan yawanci gaskiya su ne main ones da ake gani.
To ma tsakanin maza da mata, su waye masu kafi cin karo da irin waɗannan cututtuka da ake samu kuma ake iya yada su ta jima'i?
Mata ne yawanci, kuma mata da maza dukan su biyu tsakanin shekaru 20 zuwa irin 35 haka din nan, a cikin su ne aka fi samu yawancin kwayoyin cutar nan. Sannan a tsakanin wayannan din kuma mata ne suka fi kamuwa da shi, domin maza za su iya zama da shi a jikin su shekara da shekaru ba su samu matsala ba, sai nan gaba ne ma ya dan jima, wataƙila za su dan fara samun yoyo ta zakarin su, amma mata din yawanci yafi presenting da wuri.
Ko akwai wani dalili da yasa su matan suka fi kamuwa da wannan cuta?
A mata din yanda yanayin gaban mace, idan ta sadu da namiji akwai yawancin abin da ake kira secretions din da yake fitowa jikinta, sannan garin saduwa a kila samu dan yanka ko dan ciwo a gabanta, to ta nan za su iya samu su shiga. Sannan kuma abu ne daga cikin namiji da yake depositing, yake sawa a gaban na mace, to nan ne shine. Amma su nasu dake banda ma mazan da aka riga da aka yi musu kaciya bai cika zama ba gaskiya cikin bakin sakarin su.
To likita, bari in dawo kanka, shin ka taba cin karo da wanda ya kamu da irin waɗannan cuta, wataƙila bai ma zo asibiti a lokacin da ya dace ba, sai da abin ya kai wani mataki?
Kware da gaske, na daya wasu ma sun gan shi amma sun dauke shi abu ne da ya kamata, normal. So abinda mutum bai dauke shi a matsayin damuwa ba, ba zai ma neme tan ya za yi maganin shi ba. Na biyu, wasu bai ma nuna ba lokacin da ya shiga jikin, yana cikin jikin, yana cin jikin a hankali, sai wani abu daban nan da shekara 15-20 an yi an zo an yi aure, ana neman aihuwa babu, aka ce bari a je doctor a guda sai a yi gwaji, sai a yi gwaji a ga cewa akwai wannan kwayan cuta, a wannan lokacin ya riga ya sa illa na toshe hanyoyin da za a iya yin samun ciki naturally, that is the fallopian tubes got blocked. Saboda wannan yawanci mata sun zo a wani abu daban ne yake kawo su, amma in muna gwaje-gwaje mu ko kuma mun duduba su muna ganin wayannan matsalolin, sai mu yi musu bayani mu kuma ba da treatment.
Likita, barin dawo kanki, kin taba cin karo da wacce ko kuma wani wanda ya kamu da cutar kuma har cutar ta kai wani mataki, wace illa ta haifarwa mutum, shi ya kawo illar ma rashin samun ciki?
Haka din ne, ni din ma na hadu da maza da mata duka biyu wanda suka samu wannan matsalan, kuma ba su dauke shi matsala ba, sai dai a zo bayan an yi aure ana nema rabo, ba rabo, a zo asibiti gwaje-gwaje. Kuma dama in suka zo asibiti sai mun ce kawo matarka ko kawo mijinki, tare za mu gan su mu fara yi musu tambayoyin nan. Wasu za su ce man shekara 15 da ya wuce naga abu 5-2 a bakin zakarina, amma ban duka wani abu ne, ko kuma ya ce na sha magani amma ban sha sosai ba yanda ya kamata da sauransu. To kin ga irin wannan zai toce bakin zakarin shi, so that abinda zai fito, abinda ya kamata ya fito, maniyin da ya kamata ya fito, ko ba zai fito ba, ko kuma ya lalata wannan inda ya kamata maniyin din ma ai producing. Sannan nan macen kuma yawanci ciwon ciki za ta ringa magana, mar ciwon mara za ta ringa, kullum akwai ciwon mara, in tana saduwa da mai gidanta akwai ciwo, sannan kuma rashin samun rabo din, dukkan su illolin su. Sannan kuma da wannan jejin bakin mahaifa din, duka illolin da kwayoyin cutar nan ke jawowa kenan.
To likita, wani lokacin zaki ga mu mata wani lokacin wasu abubuwa ke ji an ce ka sa abu kai insatin abu ka sa abu a gabanka wasu akwai wasu wanda nake ji suna hira har ruwan lalle za a ce ka jika lalle kai tsarki da shi shin duk hakan ya dace ko kuma wannan ma yana daga cikin abubuwan da yake kawo irin waɗannan cututtuka da ake samu ake kuma iya yada su ta jima'i
wannan babu shakka yana cikin abubuwan da suke kawo cututtukan da ake iya yada ta jima'i domin su irin waɗannan da za a ce wai a ringa sawa din koda ma akwai wani feminine products da ake fada ma na the pharmacy aje a sai ayi wai to yawancin su ba za a ce duka ba yawancin su akwai abin da muke kira normal flora a gaban mace wanda naturally haka Allah ya yi su a wurin nan don su kare mace daga cututtuka kwayoyin cuta irin wannan amma in tana amfani da irin abubuwan nan ko tana sanya irin abubuwan nan a gaban ta zai wanke waɗannan normal flora wanda suke alheri ne da ita za a ce
kamar wasu sojoji ne da su kare kwayoyin cuta
yes to by the time tana amfani da irin wannan abubuwan zai cire su sannan kuma miyagun kwayoyin cutan su shigo su jawo mata waɗannan matsaloli
kamar yadda kika yi bayani kika ce wasu za su zo su ce sun ma taba ganin wani abu amma ba su dauke shi wani abu wato kuma zaki ga tana jin kaikayin da duka alamomin nan da kuka ambata amma saboda kunya ko wani abu sai kiga ba su zo asibiti ba ko kuma ba su ma fada ba wani lokacin ba za ma kai tunanin ka zo asibiti ba in kana jin abu idan ka fada wa na kusa da kai shi zai baka shawara amma sai su shiru ba za su fada ba ko saboda kunya ko wani abu wani jan hankali zaki wa irin waɗannan mutane
to gaskiya wannan ba aikin mutum ɗaya bane ya kama daga iyaye malamanmu su hadda malamanmu na makaranta da na islamiya da imamanmu a masallatai pastocinmu da sauransu dukkan wannan hada kai ya kamata a yi a ko ina ana tara mata a zauna a yi bayani gashi mata da maza duka a yi bayani gashi akwai shekarun da in yara suka kai a zauna a yi musu bayani irin abubuwan ne yanda za su yi amfani da bayan gida in kuma manyan yaya ne yanda za su in suka sadu da magidantansu su san yanda za su kula da kansu sannan in suka samu wannan matsalan lalle akwai kunya banda ma al'adunmu na Hausawa da sauransu amma wannan lafiya ne idan suka samu wannan fahimtan matsalolin da abu kwayoyin cutan nan ke jawowa nan gaba kowa zai mai da hankali ni dai gani na kowa zai mai da hankali ya ga cewa once an samu wannan matsalan za a je asibiti ai abin da ya kamata
Dr. Sirayya ta yi magana cewa alhakin yana kan kowa iyaye da malamai da pastocinmu duka hakin yana kan kowa to amma kuma kanku likitoci watakila idan mutane sun zo asibiti akwai wani wayar da kai da kuke yi game da fahimtar da mutane irin waɗannan cututtuka da kuma illolinsu
kware kuwa akwai banda ma cikin asibiti akwai wani lokaci da doktoci ko ma'aikatan kiwon lafiya mukan dan dauki time da kuma program muna ce da shi public enlightenment ko kuma medical outreach mu je community mu ilimantar da su akan cututtuka da muka gani yafi damun su a wannan community wani sai mukan dauki irin wannan sexually transmitted infections especially in community ne kaman makaranta haka wajen da akwai dalibi da dalaba kowa kuma ana ganin nayi girma ina zama da kaina na isa iyaye na wani waje daban da sauransu to irin wayannan guraren sexually transmitted infections da yanda za a yi a rage kamuwa da shi shi muke ilmantar da su wannan ya zo kuma da wajen da muna da ali da za mu yi magana da hukuma gwamnati local government state government or federal government akan ba da shawara musamman idan akwai forum na meeting na doctors ko na ma'aikatan asibiti wani sai zaka ga the team na discussion ko kuma da wanda za a yi tattauna akai yakan zama abun da yake damun kowa to sa a zo a tattauna daga kasa daga kan wanda bai yi karatu ba zuwa wanda suka yi karatu zuwa ma'aikata zuwa gwamnati da kuwa rawan da kowa ya kamata ya taka saboda za a samu kosashen lafiya a kasa to wannan mukan yi a clinic namu kuma a different clinics ana dan bada health talk wani sai ma mun an shirya shi a cikin television sai a sa wajen da masu rashin lafiya sukan zauna suna jiran doctor kana jiran doctor sai ka ta kallon TV a ta baka ilimi akan cututtuka daban-daban wani sai ana yin magana akan sexually transmitted infections jima
to likita duk da cewa ana waɗannan abubuwa duk da kuka irga mun amma duk da haka ana samun mutane da suke fama da irin waɗannan ko kuma suke kamuwa da irin waɗannan cututtuka ta yaya za a rage ko ma a kawo ƙarshen cutar gaba ɗaya
to banda samun ilimi ya abin da ya rage amfani da ilimin. To amfani da ilimin akan cututtukan da muka yi magana shi yanzu shine idan mutum ya gan alama ko alamomin da ya kusa da abinda muka yi magana, to mutum ya yi kokari ya je asibiti. A je a gan likita, likita ya yi binciken sa, in shi ne a yi maganin shi, in ba shi bane wani abu ne daban kuma shi ma illa ne, a yi maganin wannan. In ma ba illa ba, ka ji daga bakin doctor cewa abinda kika yi magana ba illa bane, zai tsaya lokaci kadan zai tafi ko kuma zai ta zuwa a lokaci a lokaci, amma in illa ne za a yi maka bayani kuma a bada. Abinda nake kokarin ja hankalin mutane shine a yi kokari a zo a je asibiti. Mazaje su ba matan su karfi da izini su je asibiti idan akwai damuwa da ya kamata a je asibiti.
Kuma da yin karin bayani kan abinda Dr. Liman ya ce, akwai wanda in ka tabo su za su ce ba su da kudin zuwa asibiti. Akwai primary health care centers, su clinic, wasu suna ce musu, suna kiran su chemist a cikin unguwa. To irin wa'annan mutane shine amfanin hada kai din kowa da kowa, ba yaro a zauna a yi musu bayani cewa gashi in mace ta zo maka chemist ba ta da kudin zuwa babban asibiti, ta ce ga matsalolin ta, ya kamata wannan chemist din ya san cewa ga abin da take nufi, sannan ya samu ko ya bata magani in yana da shi, ko kuma ya tura ta inda ya kamata ta samu magani. Shine amfani ilmantarwa din gaba daya.
Da fatan masu sauraron mu sun ji, kuma da fatan za su amfana da abubuwan da muka tattauna.
To madalla masu saurare, kafin mu bude muku layin wayar mu, ku shakata da wannan wakar.
Allah ka taimake mu amin, Allah ka ba mu sa'a mai sama, Allah ka taimake mu amin. Zan kai ga likitoci masu kulawa da lahiyar mu, masu kulawa da rayuwar mu, mai sama Allah ka taimake su amin.
To madalla, muna tare kai tsaye da Dr. Aliyu Zakari, mazaunin nan Amurka. Barkanka da shigowa zaren nan namu likita.
Yawa, barkanki da na gajiya.
Ba gajiya. To likita, yau ka san muna tattaunawa ne akan cututtukan da ake dauka ta hanyar jima'i. Mun saurari wakilin sashen Hausa Hawwa Umar ta dan tattauna mana da likitoci wanda suka yi mana bayani, amma muna so ba masu sauraro dama su yi maka wani tambaya na musamman da suke da shi. Kafin su kira, akwai wani karin bayani da kake so kai mana?
Ban ji cikakken labari, na ji daga bayani kadan kalilan abin da likitan ya magana, ban ji gaba kire magana da ya ba, amma a magana da ya yi kokari aminci kadan da na ji.
Ga kira nan ya shigo mana. Salamu alaikum.
Wa alaikum salamu.
Daga wani jiha?
Daga jihar Nasarawa, lafiya Nasarawa state.
To barka, ga likita nan, in akwai tambaya da kake so kai mishi na musamman.
Akwai tambaya da nake so ma likita.
Ta bismillah.
To likita, tambaya da nake shi ne, shin kullun safa cutuka iri daban-daban wanda suke kama mata da maza, to me rigakafi shi wanda bai kawo ba kare kamu da irin wannan ciwo?
Kana nufin kaman cutukan da ake samu ta wurin jima'i? Kowanne.
Yawa.
To shi ne magana da ake yi yau. Cutukan da ake samu ta wurin jima'i suna da yawa. Ka san wani lokaci a kamar aiki namu na likita, za mu kira abu da suna ɗaya, kamar wannan za a ce mishi a Turance kenan, za a ce mishi sexually transmitted disease ko infections. Wato cututtuka da ake samu ta wurin jima'i. To amma wannan suna ne suna da yawa a ciki. Dan zan ƙara maka bayani kalilan. Akwai
likita, ina ga yana maganar rigakafi, kamar ana misali HPV wanda mata ana iya musu pap smear, wannan gwajin da ake kira da pap smear da alluran shi. To ina ga yana tambayan da ya maka shine, ko sauran cututtuka akwai wani rigakafin da za a iya musu?
akwai tun da kin kira HPV human papilloma virus kenan. To problem din wai nan bai da yawa a cikin STD din, wato cutukan da ke samu HPV wannan baba ma wai duk da haka ba yasa akwai vaccination da ake wato kaman vaccine allura rigakafi kenan da ake ba yara maza da mata saboda wannan ana yi ba wai saboda ciwon jima'i ba saboda
cutar da ake dauka ta hanyar jima'i
saboda cutar da ake samu nan gaba ne kaman cancer da ake samu na cervix
haka
yasa dalilin da yasa ake vaccination din kenan.
To likita kan mu katse ka, mun samu wani kira. Salamu alaikum, da wa muke magana? Salamu alaikum, wa alaikum salam, da wa muke magana?
Ina magana da Abubakar Salisu Gobeki.
To mallam Abubakar, me tambayar ka ga likita yana jinka?
Dama cewa ne, to wanda shawara likita ne ba da game da wanda suke amfani da condom wajen yin jima'i da matansu da daddare. Hakan ya saba ma ka'idar shari'a musulunci koko.
To ai mallam Abubakar, ai likita shi fannin shi na magani ne, ba fannin addini bane.
Eh amma ba da mu ai abinda bai bai ai shi limin ba ni duka ka babu bai shafe haji da ta maka bayani bai shafe addini ba, amma babu wai ba da mu za a yi shi ba bai take komai a shari'a ba komai kamar amma duka samu malami ka tambaya amma bai taka ba damuwa.
To mallam Abubakar, da fatan da likita ya amsa ka, amma sai ka samu malami da ya dada jaddada
maka karin bayani.
To akwai wani kira kuma kamar yana shigo mana. Salamu alaikum. Salamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
To sannu ya labai, ya sunanka?
Salisu Lagaidan Mai Biredi daga Jamara, jihar Bauchi.
To mallam Salisu, ga likita yana nan tare da mu kai tsaye, in akwai wani tambaya na musamman da kake so kai mishi.
Likitocin da suka aka tattauna da wakiliyar ku ta tattauna sun yi karin bayani sosai kuma mai gamsarwa, sai dai mai fatan Allah sa a tashi lafiya, kuma abubuwan da suka faɗakar Allah sa a ɗauka a ja amfani da shi. Daga Salisu Lagaidan Mai Biredi, jama'a, na gode.
To mun gode mallam Salisu. To likita, ka yi magana akan shi wannan rigakafin nan na HPV. Wannan allurar rigakafi da ake yi, kace wai ana yin shi ne saboda ciwon cutar daji? Amma kuma ina so kai mun bayani ta yaya ake samun shi wannan HPV din.
To shi ma ciwo ne da ake samu a wurin kama wurin jima'i, shi abin da ke faɗa kenan cikin kini. Kuma na ce kin ga akwai gonorrhea, akwai syphilis, in ga su suka fi yawa. Su suka fi yawa kuma su suka fi kawo illa. Yawanci in kika ji an ce cutuka da ake samu wurin jima'i, wayannan guda biyu din nan da chlamydia uku nan su ne suka fi kawo damuwa, especially ma mata da maza duka. Ma mata su kawo musu ciwo mara, su fitar da ɗiwa, su fitar da ciwon ciki, suna wahala da rashin haihuwa, kai dai wahala, bakin wahala suke sha, maza kuma su gagara fitsari da sauransu. To amma sunfu, to amma dawo wannan ana abin da yake faɗa, shi human papilloma HPV kenan.
Likita kai hakuri, ka in sake katse ka, ga Julie nan tana daga mana hannu, lokaci yayi. Mun gode kwarai da gaske, amma musamman ma a fannin da ka kware a kai, insha Allah za mu kara neman ka don kai mana bayani kan wasu abubuwa. To mun gode likita. Masu sauraro, ana muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau, a madadin wacce ta taimaka mana ta bada umarni Mrs. Julie Levis Gresham, da engineer mu na yau Mr. Cedric, tare da abokiyar aiki na da ta taya ni gabatarwa Zara Aminu Fage. Ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington ke cewa ku huta lafiya.
Ba dan kudi suke ba, ha ba dan budayya ba, ha ba dan da yabo kullun waka dai dan su ci rayi har sake wasu naga Allah rabbi